الله يجزي محمد صلى الله عليه وسلم نحن لن يموت ومن ضمير العظمة لنا الله شيء قدين أما دوني كم بمتان سينونا جربان سعسي تيمو كما ذاك سامة قرنشو كما كسامة ko kansala ko ciyaman ko gwamna zai yi magana sai ce mu muka yi kaza mu muka yi kaza to shi ma Allah madaukin sarki shi ne mahalicin shugabannin kasa da gwamnoni da ministoci da commissiononi da mutane da aljanu da duk wani wanda yake rayuwa a dorin kasa ko cikin kasa shi ya cancanta ya baiwa kansa zamirul azam yake nahnu yace mu نقص عليك أحسن القصص. زابو باك لاباري تكيبن القرآن دي كلمة قصة شين لاباري كنا القرآن دي كلمة يقوش أبو قواليا أكوي أمرني عشبي أكوي حاني عشبي أكوي مكونتر كونتي عشبي أكوي صورة شروة عشبي أكوي قطي شروة عشبي akwai labarin wuta a ciki akwai labarin aljanna a ciki akwai labarin mutane da mala'iku da aljannu a ciki sannan kuma akwai labarai a ciki labaran alqur'ani ma akwai labarin wanda suka gabata akwai labarin wanda za su zo nan gaba sai dai shi labarin alqur'ani mai girma ya sha bamban da kowane irin labari mutum na iya wallafa littafi ya zuba ƙarairayi a ciki labarai ne kawai don mutane su karanta su samu nishaɗi wani ma sai yi littafi sadar da karanta ka yi baƙin ciki wani kuma sai yi littafi sadar da karanta ka yi ta dariya littattafai da muka karanta ko da na hausa ne a makarantu wani littafi ruwan madaja wani littafin ruwan gurma wani littafin karamin sani ko ba haka ba duk da irin su suna kissoci ne suke cikin wa'annan littattafai ba na gaskiya ba ne mutum ne ya zauna ya ɓata dare ya ƙirƙiro labarai don ya ƙari mutane ko ya sa mutane nishaɗi hakan nan da turanci ko da larabci ko da faransanci akwai fannin musamman mai zaman kansa fannin kifa mutane suka fita kansu shi a wannan fanni domin su ƙari mutane to alƙur'ani mai girma kissoshi da labarai da suke ciki ba ne wannan da kafe ba ne na farko akwai kissoshi na larabawa cikin alƙur'ani da annabawa cikin alƙur'ani mai girma wanda ba za su kasa 25 ba akwai kissoshin wanda yake ba na annabawa ba wanda ba za su kasa 24 ba in ka haɗa kana da kissoshi wajen 49 duka suna cikin alƙur'ani ne kuma wannan kissoshin ba wai an yi su don kai baƙin ciki ko kai dariya ba ne ko don ka samu nishaɗi ba ne manufar kissoshin alƙur'ani mai girma shi ne shiryarwa shi ne samun darussa da wa'azi shi ya sa a tasirar yusuf alaihi salam da aka koro kissar tun daga farko har zuwa ƙarshe daga ƙarshe ne aka ce laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab ma kana hadithan yusra walakin tasdiqa alladhi bayna yadayhi gaba da wa'annan annabawa a cikin kissoshinsu akwai abin izina da darasi da la'akari ga masu hankali sai ce ba ta na halittar yuta bai kasance ƙarari da ake ƙirƙirwa ba kamar saura da ta ba amma littafin wanda yake duk abin da yake ciki a cikin gaskiya ne dan Allah ya ba ta kissa wannan kissar yadda take abin ya faru Allah ya ce nahnu naqussu alayka mu muke ba ka labari ahsan alqasas mafi kyan labari a dorin ƙasa ba gida kenan idan kana son ka karanta kissa ka samu shiriya ka karanta kissa ka samu nishadi ina za ka tafi ka tafi cikin alqur'ani mai girma ka karanta suratul yusuf za ka samu darasin yawa ka karanta suratul al-qasas akwai sura ma mai zaman kanta suratul qasas suran labarai a ciki akwai labarin fir'auna tare da annabi musa akwai labarin qaruna tare da annabi musa akwai labarin hamana tare da annabi musa shi ne Allah ce ahsanul qasas mafi kyan labari a doron ƙasa da wannan malaman tafsiri suke cewa duk mutumin da yake da alqur'ani mai girma a gidansa a matsayinsa na musulmi bai buƙatar shari'a a wani littafi ba domin yana da ahsanul qasas da ahsanul hadith Allahu nazzala ahsanul hadithi kitaban mutashabiha idan shari'a kake nema akwai cikin alqur'ani mai girma idan darussa da abubuwan da aka rage izina kake nema akwai a cikin kissoshin alqur'ani mai girma malak ibn kathir rahimahullah ta'ala anan ne yake cewa wannan dalili ne da hujja babba mai ƙarfi akan cewar kissar alqur'ani kissa ce cikakka ba ta buƙatar ƙari ko ciko an gane ko mana idan Allah ya baka kissar fir'auna ko ya baka kissar annabi yusuf to kissar ta cika ta yi kyau ba ta buƙatar kai wani kuskure ba ko ka ɗebo wasu abubuwa daga cikin bible ta ƙara ko daga cikin attaura ta ƙara ya yi wannan magana ne domin akwai masu tafsiri da yawa da suke ƙirƙirar waɗansu abubuwa suke ɗebo wasu abubuwa daga cikin attaura da injila su yi ciko da shi wa kissoshin alqur'ani mai girma wanda ake kira da isra'iliya kuma bai dace ba a cikin alqur'ani mai girma akwai misali da yawa wanda Allah subhanahu wa ta'ala zai ba da bayani bai yi bayanin waɗansu abubuwa ba amma sai a ɗebo isra'iliya a tsallo ana ciko da su a taɓa karanta wani littafi mai shi wani littafi ne babba wanda aka tara irin wannan labarai a ciki na isra'iliyat littafin da yake cewa a farkon littafin da yake magana a kan halitta yadda Allah subhanahu wataala ya halitta yanzu idan na tambaye ku ne ce mene ne farkon abin da Allah ya halitta mai rabu ce ina kuka samu wannan cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam awwal ma khalaqa Allahu al-qalam farkon abin da Allah ya halitta shi ne al-qalam ya ce da alƙalamin rubuta da ƙarfi ce mai zan rubuta Allah ya ce ka rubuta duk wani abin da zai faru tun daga farkon duniya har zuwa ƙarshen duniya shi ne wannan littafin da isra'iliya mai yake cewa sai yake cewa farkon abin da Allah ya halitta shi ne haske kuna ji ko ya ce farkon abin da Allah ya halitta shi ne haske idan ka ce da shi ba ina hujja ba zai ba ka hujja ba hujja kawai shi ne littafi ya yi littafi ya rubuta shi wai sai Allah madaukakin sarki ya ɗauki wannan haske da ya fara halittawa sai ya ɓoye hasken cikin farin tufa sai kuma ya yi gargaɗi ga sauran halittu baki ɗaya ya ce kada kowa ya kuskura ya leƙa wannan hasken daga nan an fara samun cuta da warwara an ce farkon abin da aka halitta haske to sai kuma aka ce a aka ce kuma sai aka ce da sauran halittu baki ɗaya kada ku dai ka su wannan haske yau za ka halittu su kuma wai cikin halittu ta kan baki ɗaya sai aka samu wata halitta wani tsuntsu mai suna ɗawisu sai ya rigima sai ya je ne a cikin wannan tufar sai ya ga haske sai ji kunyar ubangiji Allah madaukakin sarki ya tsorata har yi hada zufa yi hada zufa sai zufar ta diga sau shida kuna ji wannan ba? Diga na farko da shi aka halicci Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diga na biyu aka halicci Abubakar, diga na uku aka halicci Umar, diga na hudu sai aka halicci Uthman, diga na biyar sai aka halicci Ali, diga na shida sai aka halicci Shinkafa. Wushe ya sa shinkafa da farin jiki. Wannan shirin Isra'iliya idan ba yanzu da ilimi ya fara yawaita, ahlus sunna suka fara yin aiki suna yin tafsiri, mutane suna fahimtar menene hadisi ba. Majalisun tafsir da ake da su a ƙasar nan da irin waɗannan labarai kawai ake zuwa a tsara jama'a a aiki gaya musu suna dariya har birewa. Saboda haka kana da ahsanu sifas sososhin Alƙur'ani mai girma ba sa buƙatar wani ciko daga waje. Yanzu a koda abin da ya shahara cikin jama'a, mala'ikan mutuwa mai nuna sunansa Alƙur'ani ya ce mana malakul maut, malakul maut. A cikin hadisi akwai sunansa, hadisi ingantacce, sai ka samu malakul maut. Ƙur'ani ya ce malakul maut, hadisi ya ce malakul maut. Wannan shi ne ahsanul hadisi. Amma abinda mutane suka sani shi ne Azra'il. Yanzu wannan Azra'il daga ina ka samu? Daga Bible ne. Kai kana da ahsanul hadisi, kana da ahsanul qasas, za ka ji cikin Bible da ke ka ɗauko suna Azra'il. Wani musulmi wani malamin ba zai da shi malakul maut din suna yin da malakul maut. Zai da aka Allah ya ce nahnu naqussu alayka ahsan al-qasas, dan dai mu muke ba ka labari mafi kyan labari. Bima auhayna ilayka hadha al-qur'an, bima auhayna ilayka hadha al-qur'an, hadha al-qur'an, game da wahayin da muka yi maka na al-qur'ani mai girma. Wa in kunta min qabli illa min al-qafili, duk da cewa ka kasance gabanin mu yi maka wahayi na wannan kissoshi, ka kasance kai ya Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga cikin mutane gafalallu, ba gafalallu irin namu ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba gafalalle bane. Abin da ake nufi da gafalallu a nan shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai kasance yana da ilimin wannan kissoshin kafin a maka wahayi, amma bayan an masa wahayi ya sani. Wannan kuma dalili ne a kan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi da ilimin gaibi, amma idan Allah ya tsara da shi ya kan sani. Da
in qala kuntu li abihi ya amati ni ra'aytu ahada 'ashara kawkaban إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ.
دام الله ملك السركياتي زي دوا منذ صلى الله عليه وسلم أحسن القصص أتنبه؟ نعم. تقاوت كسر كسر واحد kisar Annabi Yusuf alayhi salam daga farkonta har zuwa ƙarshenta. Kakar cikin Alƙur'ani mai girma ba wani annabin da aka ware masa wata sura ba Annabi Yusuf ba. Ba a ba da cikakken tarihi ko biography ne wani annabi fi da Annabi Yusuf. Shi kuma mun muku bayani a farkon tafsirin mujiya me yasa Ubangiji Allah Madaukakin Sarki ya saukar da wannan sura ta tokan zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin ya ɗibi masa kewa, ya nuna mai cewa duk ƙalubale da suka mu da su to akwai annabawa da manzanni da suka bace ka saboda ka kai kun shi Allah ya ce isara Yusuf da abi kage wa mutanen ka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da annabi Yusuf alaihi salam ya ce da mahaifinsa wane ne mahaifinsa shine annabi Yaqub alaihi salam dan annabi Ishaq alaihi salam dan annabi Ibrahim alaihi salam fa huwa nabiyyun ibnu nabiyyin ibnu nabiyyin ibnu nabiy hadith ya ingata cikin sahih bukhari daga Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu yake cewa an tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayyul nas akram a cikin mutane shin wane ne fi daraja sai manzon Allah ya ce akramuhum inda Allah aqahu wanda fi kowa daraja a gurin Allah shine wanda fi kowa tsoron Allah sai sahaba suka ce laysa an hada nas'al ba ma tambayar ka akan wannan mun san wannan ka karanta mana cikin alqur'ani inna akramakum inda Allah atqakum sai manzo Allah yace fa akramul nasi yusuf nabiyullahi ibnu khalilillah yace ma fi darajar mutane shine annabi yusuf alaihi salam annabin Allah ne dan annabin Allah ne dan annabin Allah ne dan masuyin Allah shine khalilullah ibrahim alaihi salam nan ma sahaba suka ce laysa an hada al ard ba ka wannan muke tambayar ka ba shi ba wannan mun sani to sai manzo Allah ya kara tambaya yace fa amma adin al arab tasaluni shin kuna tambaya ta ne akan tushen larabawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace na'am sai ce fa siyarukum bil jahiliya siyarukum bil islam idha faqahu fiyayyunku a jahiliya su ne fiyayyun mutane madaukakan mutane a cikin addinin musulunci amma idan suka fahimci addinin musulunci da kyau menene annabi yusuf alaihi salam ya ce da mahaifinsa ya ce ya abati ya kai mahaifina inni ra'aitu ahada ashara kawkaba lalle fani na mafarki kuma a cikin mafarki na ga taurari guda goma sha ɗaya duka sun sauko daga sama wa shamsa a cikin mafarkin na ga rana wal kamara a cikin mafarkin na ga wata abubuwa na kira abubuwa sha uku kira taurari guda goma sha ɗaya da rana sha biyu da wata shahu me ya faru da su ya ce ra'aituhum tabbas na ga sun sauko daga sama da rana da wata da taurari guda goma sha ɗaya duka sun sauko daga sama ha sun yi mai lisa jibi sun zo gabana sai mun sujjada wannan shine mafarkin da annabi yusuf alaihi salam ya yi kuma ya gaya mahaifinsa shi da annabi yusuf alaihi salam ya san shi yaro ne a lokacin da ya wannan mafarki ko ba daga gaba balla da zaka ce shi annabi bai samu annabci ba kuma shi garan kansa bai san zai zama wani abu ba amma wannan mafarki ya ba shi tsoro domin ya san da yaran kansa shi bai kai matsayin da za a ce da wata da rana da taurari bisa sun sauko daga sama sun zo gaba sun zo su gana saboda haka ya garanta wajen mahaifinsa dan neman fassara wannan mafarki da wannan malamai suka ce idan ka yi mafarki mai kyau irin wannan yana da kyau ka nemi malami da baka san fassara ka nemi malami wanda ya san fassarar mafarki ya fassara maka wataƙila wani alƙairi ne yake zuwa gare ka a lokacin da ya bai wa mahaifinsa labarin wannan mafarki sai mahaifin ya zauna da shi daga shi sai shi sai Allah da ya tsaro mutum ya zo gurin ba sai ya ba shi fassarar wannan mafarki ya ce fassarar wannan mafarki ita ce wannan rana da ka gani mahaifiyar ka ce wannan wata da gari shi mahaifinsa ne annabi Yaqub alaihi salam wa idan taurari guda 11 daga gari dan uwan kare guda 11 a cikin su har da shakikin sa Bunyami annane ko wata mahaifinsa rana mahaifiyarsa taurari guda 11 dan uwansa guda 11 dama sun sha biyu ne a wajen annabi Yaqub alaihi salam wa annan guda 11 tare da annabi Yusuf sun da guda 11 yace to saura kuma wannan sujjada da aka zuwa ta mata wannan na nuna cewa Allah zai sa ka cikin wani hali da yake shi ma annabi Yaqub alaihi salam annabi ne kuma masani ne na fassarar mafarki saboda haka yace wannan sujjada da kake maka ya nuna cewa da ni da mahaifiyarka da ƴan uwanka guda 11 wani lokaci zai yi da za ka shiga wani hali har ka samu ɗaukaka dukkan mu baki da mu zo muna maka sujjada ta ban girma wannan kina ya nuna cewa annabi Yaqub alaihi salam tun daga wannan lokacin ya san cewa ɗansa zai zama annabi Allah ya rubuta cewa zai zanto annabi amma kuma bai wa ɗansa hasada ba bai sa domin shi uba kullum fatansa ɗansa ya gaje shi ko idan bai gaje shi ba ya ma wuce shi idan ilimi ne ya wuce shi idan annabci ne ya wuce shi idan kuɗi ne ya wuce shi wannan shi ne fatan kowa amma kuma idan ɗan uwanka ne ba za su yi fata Allah ya saka bi su Allah ya saka musu saboda hasada kuma shi ya sa wannan fassara wannan mafarkin daga annabi Yusuf alaihi salam sai mahaifinsa annabi Yaqub alaihi salam sai kuma ubangiji Allah madaukakin sarki hatta ƴan uwansa ba su sani ya ba shi labarin wannan mafarki wannan mafarki da annabi Yusuf alaihi salam ya yi yana tabbatar mana cewa mafarki gaskiya ne kuma da Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi da ce wanda Imam Muslim ya rawaito yana cewa ar-ru'ya juz'un min 70 juz'an min an-nubuwwa mafarkin da ka gani musamman na mu'mini wani yanki ne guda daga cikin yanki guda 70 na annabcin annabawa ma'ana annabcin da Allah ya yi wa annabawa idan ka karanta zuwa kashi 70 kashi ɗaya shi ne mafarkinka ka samu ɓangare ne wahayi ke amma ba sai ba annabi ba ne suna su cikakken wahayi ne na ka kuma kashi ɗaya da cikin sabari saboda haka wani lokacin ta yi wannan mafarkin ya zama wani lokacin ta yi wannan mafarkin kuma ya zama ƙarya shi yasa malamai suke kasa mafarki kashi akwai ar-ru'ya salihah akwai mafarki mai kyau mafarki wanda yake tabbatuwa kamar yadda mafarkin annabi Yusuf ya tabbata domin a asar sun tabbatar cewa mafarkin annabi Yusuf bayan shekara 40 da wannan mafarki a wata riwaya ma bayan shekara 80 daga wannan mafarkin mafarkin ya tabbata da wannan malamai suka ce mafi tsawon lokacin da mafarki zai tabbata shi ne shekara 40 ko shekara 80 amma za ka iya mafarki yau gobe ya tabbata mafarkin annabi Yusuf ya tabbata ko falamma dakalu ala yusufa awa ilayhi abawai karshen surar da wa qala khudhu misra in sha Allah amini wa rafa'a abawaihi ala al-arsh wa kharru lahu sujjada mafarki ya tabbata وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا قلنا شنو الرؤيا الصالحة الرؤيا الصالحة مثلا كيف يتبنى كشي نجو شنو الحلم شنو غير ايش لا كلا بلشي شنو يهين غير ما كوانت أبو واسكو في جياه liban tsoron kudi bakin ciki da sauransu shi kuma shaitan zai kama wani abu bai kama ka wani abu a tsaye ka yi mafarki ka dangaro da dattar kicci za ka faru ka yi mafarki ga wani sake nan na gir gara dar da shi ne ka ka yi mafarki ga wani maciji ya shigo cikin gidanka zai tare ka duk wannan daga shaitani wannan kuma zo cikin hadisi cikin sahih bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ar-ru'ya as-salihatu min Allah wal-hulmu min ash-shaytan mafarki na gaskiya daga gurin Allah sannan shi hulm kuma daga shaytani kai mafarki kawai tana tare da mace tana farkawa su da jirka a jiki wata ce kawai shi kenan ta riga ta yi dai wannan duka daga shaytani kashi na uku na mafarki shi ne hadithun nafsi abubuwa da suke tunanin sa sai karanta abin da ya dame ka a cikin tunanin ka suke fatar samun sa yanzu na buga misali da mutumin da yake neman gwamna ya riga ya buga postar sa an raba ko'ina yana ta raba kuɗi da sauransu yana neman gwamna ko ciyaman ko kansila ko wani abu haka wannan mutumin abin da ya dame shi a wannan lokaci kawai ya samu gwamna ko kullum gwamna ko mai zai yi gwamna 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 to in ya kwanta ya mafarki sai ya mafarki cewa ga shi nan yana kamfe can an ji bai sake ba ya sake wani mafarki cewar ga shi nan alƙari ya zo zai rantsar da shi to nan sunan su hadithun nafsi ba lallai ne ya tabbata ba sunan su hadithun nafsi Annabi Yusuf alayhi salam ya ga wa mahaifinsa Annabi Yaqub alayhi salam mafarkin sa. Shi kuma Annabi Yaqub alayhi salam ya fassara masa wannan mafarki. Sai Allah ya ce mu.
Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka 'ala ra'i wa ikra ma
inna ash-shaytana lil-insani 'aduwwun mubin Annabi Yaqub alayhi salam ya ga mai fassara mafarki sauran kuma ya bani shawara domin karabi yaro kada wannan mafarkin ya burge ka ya rufe ka ta ji kana yayatawa kana ga ƴan uwanka a na ga a cikin mafarki to mu fitara sai ce ya bude ya kai ɗana la taqsus ru'yaka 'ala ikhwatik kada ka kuskura ka ba da labarin mafarkinka ga ɗan uwanka guda goma sha ɗaya ikhwatika dukkan ɗan uwanka a cikin ɗan uwansa na akwai shan cikin bayiho wanda cikin su ɗaya wani ya ne shi ma an shekara ga masa saboda idan kana son ka riƙe sirri to ka riƙe wa kanka kar ka gaya wa kowa ka amince wa kanka shi ne kowa al-imamu al-qahtani yana cewa la yabdu minka ila fadilika zallatu wadda al-fu'ada ka aw saqal khillal ka sanya zuciyarka ita ce mafi gamsuwa abin da kuka su za ka ga ba shi ba a'a mata ta musa bar ita tana kauna ta ka dauki labari mai girma ta bata to ka ta muna fata an gani la taqsus ru'yaka 'ala ikhwatik kada ka kuskura ka bada labarin mafarkinka ga ɗan uwanka ai ya kidu da ta kaina idan ba kai haka za su yi dabara har sai sun bata maka albarka sabida shaitan yana nan yana rukar su shi kuma shaitan inda shaitana shi kuma shaitan lil-insani 'aduwwun mubin shi ga mutum makiyi abokin gaba bayyananne baya son alkhairin kowa wannan shine shawarar da Annabi Yaqub alayhi salam ya bai wa ɗansa Annabi Yusuf alayhi salam cewar kada kuskura ya ba da labarin mafarkinsa ga kowa hadisi ya inganta daga manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza ra'a ahadukum ma yuhibbu fa yuhaddith bihi idan ɗayan ku yayi mafarki na abin da yake so yake kauna babu laifi ya bada labarin wannan abu kai mafarki ta gaban san Allah sallallahu alaihi wasallam abin da mai daki ka iya ga mahaifinka ka iya ga mahaifiyarka ka iya ga malamanka ko wani wanda kake kauna sosai amma ba kai ta yaya ta kowa da kowa ba yace wa idza ra'a ma yakrahu idan kuma dayan ku ya ga abin da yake kyama baya so abin da yake bashi tsoro a cikin mafarki yace fa li tahawwal ila jambihi al-akhar ya koma dayan gefen nasa na dama kenan kana kwance a gefen hagu sai kai mafarki mai ban tsoro domin dama irin wannan mafarkin a fiye sa idan ka kwanta a gefen hagunka ko ka yi rubuta ciki ko ka kwanta a rigini sai kai mafarki mai muni to yake fa da hawwan ila jambihi al-akhar ya juya ga ainihin gefen sa na dama wal yasqul an yasarihi talatan sannan kuma yayi tofi ya karanta a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya tofa bangaren sa na hagu wal yasta'in billahi min sharriha lillahi kariya Allah subhanahu wa ta'ala daga sharrin wannan mafarki wa la yuhaddithu biha ahadan kada ya gaya wa kowa idan mummunan mafarki ne ba a san ka gaya wa kowa sabani kuma mutane idan suka yi mafarki mai ban tsoro nan da kuma haka ga sun je gurin wannan malami sun je gurin wannan malami sun je gurin wannan malami wai don suna tsoro shi kuma malami ba abin da zai kare kare shi iya kai ce maka kaje kai sadakan ko sai goma ka shi ke ran gaba kuma sadakan ko sai goma ka wai ce kai Allah bai ce kai ba manzo Allah bai ce kai ba dan ma za ka yi kai daban ba da wannan mafarkin ba idan mutum ya yi mafarki akwai maganin sa daban a shari'ance daga cikin gashi an ga maka wasu amma ka ce za ka yi sadakan mata ko sadakan kosai ko ka yanka farkar akuya to duk wannan baya cikin addinin musulunci yace kada ya gaya wa kowa idan kai wannan yace fa inna halan tadurra wannan mafarki mai muni da kai bai cutar da kai har abada yaushe ne mafarki yake cutarwa ku ji wani hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ar-ru'ya ar-rajul qa'ib duk mafarkin da mutum yayi wannan mafarkin sunansa abu mai gushewa malam yu'abba matakar ba a fassara maka wannan mafarkin ba fa idza udbira waqa idan aka fassara maka wannan mafarkin to shikenan abin ya faru kuma an zauna hadisin ba idan kai mafarki mai muni sai ka ja baki ka kai kun kai shi to shi ke na ba zai faru ba kai mafarki za ki ya cinye ka sai kai zo ka ga abuwa ba ba za ki bude cinye ka ba ha gane ko amma lokacin da ka je neman fassara wannan mafarkin wani wani malami kuma ya zo ya bayyana maka wannan mafarkin cewa abin da ake nufi kenan to idan aka ce zaki zai cinye ka kuma fassara fassara ce da gaske to zaki zai cinye ka fa idza fussira fa idza udbira waqa idan aka yi fassara mafarkin sai abu ya fa wannan asar din yana nuna mana cewa idan kana da wata ni'imar da kike fata a gurin Allah subhanahu wataala wata ni'ima ce take dab da shiga hannunka ba ta riga ta shiga hannunka ba sai gunga bakinka kada ka ga wa kowa ko da ka amince da abokinka ko matar ka kowa ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yana cewa ista'inu ala qada'i hawaijib ijmaliha fa inna kulla dhi ni'matin mahsuda ko sai maka wa kawo nan a wajen biyan bukatunku da koyi labaranku domin kowanne mai ni'ima ana mai hasara an baka kwangila ta yi kwangilar har kudin ya nuna an kira ka za a baka kudin ba riga ka an baka kudin ka sallaka an sallame ka ba sai ka kira abokinka a wannan abin fa ya nuna an ce mu zo karba to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kai shi har sai ka amsa ka karba hannunka muna fata an gane na sala ce ne
wa karalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wil al-ahadith wa yutimmu ni'matahu 'alayka wa 'ala آلِ يَعْقُوبَ كَمَا
annabi Yaqub alayhi salam ya ci gaba da yawa dan sa annabi Yusuf alayhi salam bayani bayan ya ba shi shawara da ya shiru kada ya ga wa dan uwansa domin za su yi man hasada kuma hasada abu ne wanda yake hakika kuma hasada abu ne wanda zai iya cutar da wanda aka yi wa hasada da wanda ya hasada hasada akwai haɗari kwarai da gaske da mu zobe magana akan nan insha Allah ta'ala sai ya ci gaba da cewa wa kadhalik ay kama ikhtaraka Allah ta'ala wa araka fil manami ahad 10 kawkaban wash-shamsa wal-qamara ra'aytahum laka sajidin kadhalika yajtabika wa yaktaruka wa yastafika rabbuka min yadda Allah ya zabe ka a cikin dan uwanka guda 11 kai kadai kai wannan mafarki da rana da wata da taurari guda 11 suna maka sujjada to hakan nan Ubangiji Allah madaukin sarki zai zabe ka da zalika ya tabi ka ayyar taruka wa ya tafi ka zai zabe ka ban Allah ci wannan dalili ne akan cewa a cikin ɗan uwan annabi Yusuf alaihi salam kakar shi kaɗai na annabi akwai waɗansu tafsirai na Isra'iliyat da suke nuna cewa su ma ɗan uwan guda 11 daga baya da suka zo suka tuba su ma duka su zama annabawa shi kuma Allah yana cewa a nan yajtabika a cikin su 11 ya zaɓe ka kai kaɗai wannan kuma yana nuna mana cewa annabci falala ta ce Ubangiji Allah madaukakin sarki da yake baiwa wanda ya kira mana da cikin baki baka yi sa ka yi kokari don ka samu ba yawan sallar ka ba zai baka annabci ba yawan azumin ka zai baka ba ka iya cewa ba za ka tattara kayanka ka koma zaro kirani ka yi wata biyu uku a gurin kana fama da ibada watakila Allah zai taimaka maka ba da annabci kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam masu irin wannan tunani su ne philosophers su a ganin su idan kai wuri ta falla kai wuri ta azumi kai ta ibadu da yawa ka koma su wani koko to sa a yi bala'i ka zo ya maka wahayi ke maka lamarin ne amma abin da Allah yake cewa shine Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata Allah shi ya barwa kansa sai inda zai sanya safarsa الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس الله شكي صعبا من ذا المصر يشكي الملائكة أربعة مشاهد ولم وعيك سوى ولم تكن نبوة مكتسبة ولو رقى بالخير أعلى عقبة بل ذاك فضل الله يجيز من يشاء جل الله واهب منه أي وقت شيء ذاك يقول أين إبادة لن تسامو أنمشي ko da kai ta aikata alkhairi har ka kai kururuwa ka fi kowa alkhairi ba za ka zama annabi ba bar wannan falala ce ta Allah yake baiwa wanda ya gama daga cikin bayin sa Allah ya ci gaba da cewa wa yu'allimuka min ta'wil al-ahadith kuma Allah zai ci gaba da ilmantar da kai fassarar zantuka al-ahadith jama'u hadith والحديث هو كلام الله تعالى او كلام رسوله صلى الله عليه وسلم في حكى النبي Allah madaukakin sarki bayan ya zaka da baka annabci zai kuma kara maka da wata ni'ima zaka iya fassara da ci kullum wannan ya zo cikin Qur'ani da dama cikin suratul yusuf Allah yana cewa wa kadhalika makanna li yusufa fil ardi walinu'allimahu min ta'wili al-ahadith Allah yana cewa rabbi qad ataytani min al-mulki وعلمتني من تأويل الأحاديث على لسان يوسف عليه السلام. تصير ما لم تكن صحيح. تأويل الأحاديث بأي طريقة. مجاهد بن جبر الماجن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قالوا أن ثم لم يسك كذا كان سوى تأويل الأحاديث أي تعابير الرؤى معناه أن هذه الباقة إلى من فسر المفاهيم. kuma annabi yusuf alaihi salam kakar cikin duniya ba ta daya babu wanda ya kai shi ilimin fassara ba shi ya sa kamar da za mu karanta nan gaba a cikin suratul yusuf dan a lokacin da ya shiga kurkuku ya sami ɗan uwansa a kurkuku da mutum biyu sai suke mafarki suka zo suka gama sake ya fassara musu wannan mafarki ya ce ya sahibul sijil amma ahadukuma fa yasqi rabbahu khamra واما الاخر فيسلم فتاكل الطير من راسه قضي الامر الذي فيه تستفتيان لوكوتين da sarkin misra yayi mafarki ya tara mafafa da sauran mutanen gari ku ga mun wannan mafarki ban sai shi ba suka ce al-ghaf wa ahlan wa ma nahnu bi ta'wil al-ahlal bi alimi mu ba sani ba sai aka tura wajen annabi yusuf dan ku shera cikin turmu bai wata wata ba yake tazra'una sab'a sinina da'aban فما حصلتم فذروهم لسنبله الا قليلا مما تاكلون فصار مفرقين ثم ياتي من بعد ذلك سبع شداد ياكلن ما قدمتم لهن الا قليلا مما تحصلون ثم ياتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون يعني كما كان ذلك ثم لم تفسير لك تجي عشان سوى ما فسر المفرقين اجل بتاويل الاحاديث ana da fassara littafin da aka saukar masa littafin Allah domin littafin Allah shi ma sunansa hadithi falyatu bi hadithin mithlihi in kanu sadiqin fa bi ayyi hadithin ba'dahu yu'minun Allah nazzala al-haditha kitaban mutashabiha sai al-imam ash-Shinkiti rahimahullahu ta'ala cikin tafsirinsa adwa'ul bayan إيضاح القرآن بالقرآن يا تبكر سوى ذلك هو أن المعنوني بنابيو يفسر المملكي يفسر الكتاب الله حتى يأتي رسول الجلابي وأن يوسف عليه السلام الله يتولي يتم نعمته عليه سننكما يجي الله يتكى أدامك نئم رساء أكنتا يباك أن نفسي يمك وحيي كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق amma yadda ya cika ta neman sa akan iyayenka guda biyu da kakanninka annabi Ibrahim da annabi Isa kuma duka annaban Allah ne yace inna rabbaka alimun hakim lalle shi mahaliccin naka masani shi mahaliccin naka mai hikima yakan sani al'amura a gurin da suka dace shi yasa ya dauki annabci ya dora gurin da ya dace annabi Yusuf alayhi salam وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك اللهم ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
Thank you.